daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar Radio Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da suba da fatan an waye gari lafiya yau Alhamis 5 ga watan October shekarar 2017. Muhammad Lalo ne tare da Sarfila Hashim Gumel muke farincin kasancewa tare da ku a shirin mu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato biyar kenan agogon Ghana. Karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
An kashe sojojin Amurka na musamman uku da sojojin Jamhuriyar Nijar biyar an kuma raunata wasu biyu bayan da aka yi musu hari a jiya Laraba a Nijar. Lawayan budurwar dan bindigar da ya kashe mutane a birnin Las Vegas na nan Amurka, Stephen Paddock, ya ce matar ba ta da masaniya cewa Paddock yana kitsa kai harin ta'addanci. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cikakkiyar amincewarsa da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson bayan bulla wani labarin cewa suna takon saka.
To yayin da Majalisar Wakilan Najeriya ta ce ta kafa kwamitin da zai fara bin sassan kasar domin jin bahasin jama'a dangane da batun sauya fasalin Najeriya, wasu fitattun 'yan siyasa a arewacin kasar na ganin har yanzu yankin na arewacin Najeriya bai farga ba.
Yarba suna da matsaya, Ibo suna da matsaya, 'yan Niger Delta suna da matsaya. Mu kadai muke zaune karazu da har yanzu ba mu da matsaya ko mu san abin da muke so ba.
A Najeriya har ila yau za ku ci babbar matsalar da kamfanonin cikin gida suka ce tana kawo musu cikas wajen bunƙasa harkokin kasuwancinsu. Sannan Grace Alheri Abdu za ta shigo da shirinta na domin iyali, inda za ku ji ci gaban tattaunawa da barista Zannabukar Mustafa da ya samu lambar yabo da ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. An kashe sojojin Amurka na musamman uku da sojojin Jamhuriyar Nijar biyar an kuma raunata wasu biyu bayan da aka yi musu hari a jiya Laraba yayin da suke sintiri a yankin kudu maso yammacin ƙasar Nijar. Rundunar sojan Amurka da ke a nahiyar Afirka ta ce an kai harin ne a kusa da kan iyakar ƙasar Mali da Nijar mai nisan kusan tazarar kilomita 190 daga arewacin babban birnin Nijar wato Yamai. An da ya kwashi sojojin da suka jikkata zuwa birnin Yamai kuma suna cikin yanayi mai kyau a cewar jami'an Amurka waɗanda ba su da ikon yin magana akan faruwar lamarin. An kai wa sojojin harin ne a yankin da wasu mayakan ƙungiyar Al-Qaida na yankin Maghrib suke. Rundunar sojan Amurka a nahiyar Afirka ta ce dakarun Amurka na musamman suna Jamhuriyar Nijar ne domin bayar da horo ga sojojin Nijar ɗin ta yadda za su shawo kan matsalar ta'addanci a yankin, ciki har da waɗanda suka tsallako daga iyaka daga ƙasar Mali suka shiga Nijar.
Lauyan budurwar ɗan bindigan nan Stephen Paddock da ya kashe mutane a birnin Las Vegas ya ce matar ba ta da masaniyar cewa Paddock yana kitsa aikata ta'addanci. Budurwar ɗan bindigar mai suna Marilu Danley ta kwashe tsawon ranar jiya Laraba tana amsa tambayoyin jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI a birnin Los Angeles bayan da ta dawo Amurka daga tafiyar da ta yi ƙasar Philippines. Lauyan Danley ya faɗa manema labarai cewa ta yi balaguro zuwa Philippines ne domin ta ziyarci danginta da ke can. Kuma yana take can ɗin Paddock ya aikata wato ya aika mata da zunzurutun kuɗi har dalar Amurka 100,000 ya ce mata ta sayi gida. Yayin da masu bincike yake ƙoƙarin gano dalilin da ya sa Paddock ya kai harin ya kashe mutane 58 da raunata wasu sama da 500, shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya kai ziyara a birnin Las Vegas don jajantawa waɗanda lamarin ya shafa da kuma ganawa da 'yan sanda da ma'aikatan agajin gaggawa da suka kai agajin farko.
To ana shan labarin duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya bayyana cikakkiyar amincewarsa da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson sau'i bayan balla wani labari da ya warwatsa a duniya mai nuna cewa akwai takun saka tsakanin su biyun. Shugaba Trump ya yi magana ne bayan da ya ziyarci wani asibiti a birnin Las Vegas na jihar Nevada domin jajantawa mutanen da harbin Las Vegas ya shafa kuma yayi kalaman nasu ne ɗan sau'i bayan da sakataren tilasan ya fito yana musanta rahoton da ke cewa yana gab da ajiya aikinsa bayan da ya jiro wasu nasarori da ya ce shugaba Trump da ministocin sa sun cimma a fannin diplomasiya wanda ya kwatanta da cewa yin aiki tare ne yasa aka kai ga nasara Tilson ya musanta cewa yana kusa da ajiye aikinsa a watan Yuli da yake magana da manema labarai Tilson ya ce mataimakin shugaban kasa Mike Pence bai taba lallaba sai wato bai taba lallaba sai bada ya bar ya rike aikinsa ba saboda bai taba tunanin barin aikin nasa bane Sakataren Tilson da yayi magana ne a jiya Laraba gaban manema labarai ranar kuma da gidan talabijin na NBC ya fitar da rahoton da ke cewa ya kusa yin murabus a farkon wannan shekarar bayan kwashe watanni yana fama zama da aiki da shugaba Trump kuma ya ci gaba ne kawai bayan lallasa da mataimakin shugaban kasa Mike Pence yayi haka kuma rahoton na NBC ya ce Tilson ya kira shugaba Trump mara hankali a wani taro da suka yi da wasu manyan jami'an kasar a ma'aikatar tsaro ta Pentagon
Kwamitin tattara bayanan sirri na Majalisar Dattawan Amurka ya bayyana cewa zai ci gaba da bincikensa don gano ko kwamitin kamfen ɗin shugaban ƙasa Donald Trump ya haɗa kai da ƙasar Rasha wajen sauya alƙiblar zaɓen Amurka na shekarar 2016 yayin da ke gargaɗin cewa katsalandan ɗin da Rasha zai iya ci gaba ya kuma zamo barazana ga zaɓuka masu zuwa. Shugaban kwamitin Richard Burr ɗan jam'iyyar Republican daga jihar North Carolina ya ce har yanzu magana katsalandan ɗin na zaben tana nan duk da yake ba su fitar da wasu bayanai ba kan alakar mukarraban shugaba Trump da binciken shugabannin kwamitin Richard Burr da Mark Warner sun ce sun ga ya dace su fito su bayyana abin da suka gano ya zuwa yanzu a binciken da suke yi yawancin manyan jami'an harkokin tsaron ƙasa na Trump sun amince da sakamakon da kwamitin tattara bayanan sirrin na majalisar dattawan ya samu na cewa Rasha ta yi katsalandan a zaben shekarar da ya gabata wato da ta gabata ta kuma taimakawa Trump a zaben sai kuma sai dai shi kanshi Trump din bai amince da hakan ba
daga ƙarshe jami'an Amurka sun ce shugaba Trump na shirin gabatar da wani jawabi a mako mai zuwa inda zai sanar da matsayarsa akan cewa ko Amurka za ta ci gaba da mutunta yarjejeniyar da aka kulla ta shekara ta 2015 ta nukiliya tsakanin Iran da kasashe masu ƙarfi a duniya kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya fitar da rahoton da ke cewa Trump zai yi jawabin ne ranar 12 ga wannan wata kafin a kai ga ƙarshen wa'adin yarjejeniya a ranar 15 inda Trump zai faɗa wa majalisar Amurka in ya yi imanin Iran na aiki da yarjejeniyar kuma idan yarjejeniyar tana kare muradin Amurka sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce Trump zai fitar da jerin zaɓi akan yarjejeniyar sai dai kuma ya ki bayar da cikakken bayani game da zaɓin da Trump ɗin zai bayar. Trump dai ya kasance mai sukan lamirin abin da tsohon shugaban da ya gada Barack Obama ke ganin cewa nasara ne a fannin tafiyar da harkokin waje na Amurka.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya kamfanonin cikin gida na zargin babban bankin kasar na CBN da rashin sama musu kudaden waje da kan taimaka wajen bunƙasa harkokin kasuwancinsu daga Lagos ga rahoton da wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aika mana
a taron manema labarai da shugabannin kamfanonin na cikin gida a ƙarƙashin jagorancin Chief Frank Omofia suka gudanar a birnin Lagos sun zargi babban bankin da Najeriya da gazawa da kuma guzagon ƙasa ga tsarin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na inganta kamfanonin cikin gida da kuma samar da aikin yi ga dimbin matasan ƙasar wajen koron kudaden kasashen waje
sansan abun da suna yi na ci barkata bara abada mun yaro yayi ya ku kan mayawa za bashi alawa ina yunwa ba shi alawa kai kuma kawai ba wai ya ci abinci har yanzu ina yunwa alawa suke ba mu sai sun fara
har ilayo Mr. Omofia ya yi zargin cewa matakin da babban bankin ke dauka a halin yanzu ba taimakawa ne kawai wajen bunƙasa kamfanoni na kasashen waje da ke shigo da kayayyaki daga kasashen ƙetare domin amfani a cikin gida duk kuwa da matakan da gwamnati mai ci yanzu ke dauka na ganin an kawo ƙarshen shigo da kayayyakin kasashen waje to kome shugabannin kamfanonin na cikin gida ke buƙatar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi akan wannan matsala da suka ce suna fuskanta a halin yanzu ga dai Chief Eric Omofia shugaban kamfanin Erasco mai sarrafa tumatir na cikin gida.
Shugaban kasa abin da ne so ina son shi san cewa ba abin da yana cikin jishiyansa su Central Bank da Madara suna yi. E kira su a yi bincika abin da wanda suna ba da kudin mu. Suna jawo kudin mu waje baya ba aikin mu shi ne yana aikin mu nasu can. Aika wani committee ba da sanin mu ba su zai su gani abin da muke yi nan dun su yarda.
Da dai kokarin jin ta bakin babban bankin tarayyar Najeriya game da wannan zargi ya cicira a sakon karta kwana da ya aika mu a can baya makaddashin daraktan hulɗar jama'a na babban bankin ta Najeriya Mr. Isaac Okorafo ya bayyana cewa babban banki ta Najeriya tana bin ka'idocin da ya kamata na bada kudaden kasashen waje ga kamfanonin cikin gida ta amfani da bankunan da suke ajiya don haka duk wata matsala da za su iya fuskanta na karancin kudaden kasashen waje hakan na faruwa ne daga bankunan da suke mu'amala da su Babangida Jibrin Murai Amurka daga Lagos
A inda majalisar wakilan Najeriya ta kafa kwamitin da zai fara bin sassan kasar domin jin bahasin jama'a dangane da batun sauya fasalin Najeriya da ake ta muhawara akai wani fitaccen dan siyasa arewacin kasar na ganin har yanzu yankin na arewa bai farga ba daga Yola ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aika mana
to sai dai kuma yanda ma ake ci gaba da cece kuce game da wannan batu na sake fasalin kasar a bisa doka ɗan majalisar kasa ne ma ke da hurumin duba wannan batu to ko wasu matakai suka dauka yanzu Honorable Abdulrazak Namdas dake zama shugaban kwamitin yaɗa labarai na Majalisar Wakilan Najeriya yace aito ne aka kafa kwamitin da zai jira yin jama'a ne dace akwai kuma rashin dacewa
hakan ne aka yi kwamiti din nan tana da mutane 16 shi Deputy Speaker Right Honorable Yusuf Lasun shine yake jagurta da kuma sauran shugabannin majalisar ta tarayya suna ciki ni ma karan kaina ina cikin wannan committee kuma ana zama in Allah ya yarda zamu fara zagayawa zone a shiga a karbi maganganu a mutane mun san ya za ci gaba da wannan
muga jami'ar APC ga ma gwamnati kowanne ana bakin wannan kaman ba za a yi cikaro da juna ba wajen ayyuka
ai ya kamata mutane su fahimta ai majalisa ne take da hurumin yin dokoki duk wani muhawara da wani hira da ake da sauran su karshe za a gama ne a taro bayanai a dawo da shi a kawo ma majalisa ne to shi shugaban kasa ma ai a lokacin da magana na 1st October yayi magana cewa mu majalisa muke da hurumi mai wannan
ko a cikin kwanakin nan ma dai sai da tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ya ko bayyana cewa tsarin da aka gina Najeriya kansa yanzu yana da fama matsaloli masu tarin yawa
domin idan ka tuna ko lokacin jamhuriya ta farko da muke da larduna da kuma muke da jiha arewa gaba da jiha guda ai da premier ya fito daga Sokoto ai gwamnatin jihar arewa daga Borno ya fito da sauransu ko ba haka kai ba don haka ana nuna adalci da kuma cancanta da kuma abin da ya kamata a yi domin a samu zamantakewa mai fahimtar juna da kuma haɗin kai to amma tun daga naji mulkin sojoji ya zo sannan kuma aka zo aka fara siyasa to shugabannin siyasa ba su zauna sun dubi yaya za a samu haɗin kan sannan kuma me ya kamata a yi to har yanzu muna cikin wannan matsale ka dubi misali yanzu kaman kiraye-kirayen da ake yi cewa a canja
yanayin
fasalin tsarin ƙasa Yarbawa suna da matsaya Ibo suna da matsaya yan Niger Delta suna da matsaya mu kadai muke zaune kara zube har yanzu ba mu da matsaya kuma mu san abin da muke so ba wannan yayi magana daban wannan yayi magana daban wannan yayi magana daban da sauransu na sani dai nayi yakacin kokari na nayi magana da mutane daban-daban daga jihohi daban-daban a arewa ya kamata ko menene ra'ayinmu ya kamata mu ma mu zauna mu dauki matsaya
Ibrahim Abdullah Aziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ta wani mataki ne kyautata hudar da ke tsakaninta da yan jarida da sauran abokanan hudarta. Rundunar sojin Najeriya ta shirya wani taron horarwa na musamman inda ta tattauna kan batutuwa da suka shafi dangantakar rundunar sojin da sauran bangarorin. Amma da abin da ya shafi zargin take haƙƙin bil'adama da ake cewa sojojin na yi. Daga Abuja ga rahoton da wakilin mu Hassan Maina Kaina ya aika mana. Taron wanda sashin hulɗa da jama'a na hedkwatar sojin Najeriya ya jagoranta an yi shi ne da nufin ƙara fahimtar juna tsakanin sojoji da 'yan jaridu da kuma sauran masu ruwa da tsaki inda aka tattauna irin rawar da sojin ke takawa a sha'anin samar da tsaro a cikin gida da kuma batutuwan da suka jibanci haƙƙin bil'adama. A baya dai ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adaman sun sha sukar lamirin sojoji bisa zargin take haƙƙin ɗan adam. Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka shine kakakin hedkwatar sojin Najeriya.
To kuma in har ya kasance kana bakin kokarin ka har mutun yazo yana kushe ma babu wani dalilin kushewa ai ba za ka ji dadi ba. To amma an ce wai gyara kayanka bai zama wai sauke mu raba ba. Muna maraba da irin waɗannan manuniyar. But manuniyar sai ya kasance wato an yi ne da zummar yanda za a inganta aikin ba wai hakan nan ka kama kushe ba ba gaira ba dalili a wani lokaci babu ma hujja da kake ikirari da ita kuma ka riga ka bata mutane suna.
Bako mai jawabi Farfesa Mande Sama'ila yayi wa kungiyoyin kasa da kasa wankin babban bargo bisa yadda suke yawan sukar lamirin sojojin.
Waɗansu idan kai la'akari suna aikin yadda ya kamata amma waɗansu su yawancin su musamman idan kaga abun da suke za ka wani abu duk wani abu za su yi wanda zai kawo rabuwan kanun mutanen kasa kuma rabuwan kanun mutanen ke cikin duk wajajen da suke ayyukan su. Su ya kamata su sani cewa duk wani abu wanda ba zai kawo zaman lahiya ba to matsala ne. To abin da kuma nake son ka sani suna da waɗanda ke ba su kuɗi shi yasa duk wani abu da kaga ga wani tabargaza to daga wajen su ne.
Dan jarida Ben Sheman na gidan rediyon muryar Najeriya na daga cikin mahalarta wannan taro.
Gaskiya ya kamata yan jarida su sani ya kamata a ce akwai kasa da ana kira Najeriya. Yan jaridun nan yan Najeriya na su saboda haka a samu haɗin kai inda akwai security inda akwai yadda za a zauna lamin lafiya ya kamata a duba a gani an dade da ma babu jatuwa tsakanin sojoji da kuma yan jaridu. Yanzu haka kaga an zauna a zaure daya ana tautonawa inda za a samu cin gaba.
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria. Yanzu agogo anan na cewa karfe 8 na dare da minti 17 bari mu ba Grace Alheri Abdu waje ta gabatar da shirin ta na domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka tanta hoyi ba ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin barista Zannabu Kar Mustafa wanda ya samu lambar yabo ta majalisar dinkin duniya ta Zansen wadda ake ba waɗanda suka taka rawar gani wajen tallafawa 'yan gudun hijira. Kasancewa an bashi wannan lambar yabon ne musamman sabili da ilmantar da kananan yara da suka rasa iyayensu sakamakon tashin hankalin kungiyar Boko Haram. Na nemi sanin yara nawa ne suke da su a makarantar kuma kawo yanzu nawa ne suka yayi sai ya bayyana cewa
ni yayi da ni uku da 78 yanne suke yanzu makarantar su kan yi akwai da muke da su 540 da na makarantar su ne to yayin kuma da sai da kida muke da su a wannan makarantar ne to kuma bayan da su wannan muna da daya da muke kira Academic Center. Da Academic Center wajen da ake koya mata sana'o'i da kuma wannan. A nan muna da waje da muke da mata yanzu da muke gani muna da wani dari da wani wani suke koyan dinki da muke koyan dinkin da wasu abubuwa da ake yi wannan wani suke abubuwa wani mai wani yin takalmi da suke duka akwai yayin nan abubuwan har yanzu nan da wannan.
Yawa to yara sukan shiga maraita ko kuma in ce suna samun kansu marayu wasu kila shekara ɗaya waɗansu tun ma kan haife su mahaifinsu ya rasu. To makarantar ku nan azuzuwa nawa kuke da su kuma ya ne kuke tantance inda ya kamata yaro ya fara ko kuma kammalawa?
Tsarin da muke ɗaukan ya daga uku ya fi ɗaukan kuma muna da ajujuwa 10 a nan na GRA da muka fara da su da kuma na kawai da muka zo da muka yi wannan muna da ajujuwa da kuma wajen da za a yi training da wannan nan duka suna wajen ikirin suna da ikirin na wannan amma faɗin da muka yi amma wajen da muke da kiɗa na yara kudin nan akwai tawagar mata da muke na jama ana yin samari to wannan muna da ikirin a wajen duka
wato musamman dai makarantar ta ku primary ce ko
eh primary ce amma muna biya domin duk yaran mu da suka yi a kowane suka je da ya tsale a kowane suka je kun amma a kowane suka je kun duka da ta fi ai a kowane da bana suka fara samun yanda suka fita a makarantu
akwai bayanai da ke nuni da cewa duk da lokacin da aka yi matsanancin fama da hare-haren kungiyar Boko Haram din nan da ya zama tilas aka rurrufe makarantun jihar Borno baki daya ita makarantar kan nan ta ci gaba da gudanar da harkokin ilmantarwa ya akai haka
to abinda aka yi haka ba komai bane wannan ikon Allah ne kuma ikon Allah da ya sa abinda ya faru shi ne duk wannan da ke yana ciki yana cikin gwamnati ko yana cikin wannan abubuwan yana da kowa da yayan ta ciki ni da kuma da nake yayan ciki na kuma ba ta nan ta rashin da yake ciki kuma inda dai kamin yi da gaba ki cewa kamar da kake tsala wanda da yake na hangen yana da iman na hangen yana da duk wanne ka san wannan din nan mun tsaye dan ba wai dan komai bane da dai ki da abin da ke in an ba mu kai haka ne dai ko ki ga dai zai fara jin cewa an yaya aka kawo shi nan dan ne ko dan mareki ne ta aka sa shi nan to wannan abubuwan muke so su gudu amma da yake mun san yaya ne mun sanya ayan da ake ganin a angon suke da wannan din a ciki to suna jin wannan ko ta kai ko da ke wannan abu na ce da wannan abu da muke ni to wannan abin da muke ina domin fara ya kowa ni ke ba za mu yana da kiran ka tare wannan duk amma kan da ke wannan ke ya kan biyo sun ya za mu yi a tunda fara da ba sai su fara cewa a ne ni ku ta fi muka tare da Allah muka tsaye wannan to sai su ce kuma a ce a muku haka haka to kun fara ga muku da cewa a sai ne ne haji a hadin din nan da yin ki hannu da ku abin nan aje yake tsatta a to in haka ne yana da ke sai a ta to sai kuma za a ga ce sai ya ni ta fi na ta fi ya ta haka haka ne a laraba ne sai sai dai wannan abin sai ku ce ne yana sai yana sai yin nan ababen a haka muka kawo su kowa ya ji kowa ya taba sai ni da dare na dai da mu dai wannan abubuwan mun daga wajen mu mun sanya su in kuke zauna na san kuke ce ga ku ya muta ta ko ya yaron ku ke tun jama ina son a ce mun kuma san ku zai jabi to duk sai mu ba duka ba da jabi ne da kuke ko kowa a haka kai kuke ne muka fara abin ba mu ce mun yi zauna mun ce kuna ko da an ko ne kuma duk abin da ke koda muku shi ko suka san abin da ke tsaya
to a Najeriya a hukumance akwai tsarin ilimin da ake bukata a bi a kowane mataki to ku kun yi tsarin naku bisa ga abin da al'umma ta fi sha'awa ne wanda kungiyar Boko Haram din ta kyale ku kuka ci gaba da gudanar da harkokin ilmantarwa
abin da yake faruwa wannan karkalan din da ake cewa ita ce nan ma ni ke ba koyarwa da duka dauka muka nunawa amma da na tsaya abin da muke nunawa cewa wannan abin ya kamata ka tashi daga wajen mutane su san biyu suke son a koya da muku kuma abin da gwamnati take so su koyar din su biyu ne su san biyu ne ake koyarwa kuma akwai da biyu da ake tafiya nan da kuma sai lalle sai an biya wannan da biyan kafin a yi irin kada abubuwa da yake faruwa a ce ni fi fa bare bare ina mun ma san ko a ina yi kowa amma in na ka ce ni fi fa hijabi in dai san sun ma hijabi ko a gida din take hijabi take sa a haka yi nan abubuwan shi ka bi ni ka sanya kuma da wai ni ni ka sanya ba kai ka sanya kuma suna son a ce duka ita da wannan dabiyoyin da ake so a biya biyan da ba wai komai bane in duk da take Boko Haram din nan akwai al'adu ne da suke ni turawa da ba a san da cikin yayin to al'ada to wannan ne mu ba wai abin da muke ga abin da muke ga muke nan duk da duk kuma arewacin da nan in suka ji duk ba mun da yake baban ka ya makaranta duk wani ne kini baban ka ya makaranta ba a dan kuma ba wannan irin abuya ya sanya da ya nan makaranta ba
yau wato ku an samar muku da jami'an tsaro ne suke gadin makarantar da kuka iya ci gaba da gudanar da harkokin ilmantarwa bayan an rufe dukkan makarantun jihar Borno ko kuma al'umma daidai kun mutane ne da ƴaƴansu suke makarantar nan suke gadin makarantar
to gudanar da yake so da ma duke da dawun ne ne gadin da muke da shi ko ma su gura da yaran ne amma wai wani ne ce kare ne Allah ne kare ne sai Allah to kuma ba ku tsuwa ko da wani magana ko ta baki ko kuma a ce wani ne ji daga nan ne yan informin spirit ko wani yan ya wanda ya fito ya mana ya nuna mana wannan abu kuma ko da kwana ɗin ne nan kabari da ya
yau wato malaman da kuka ɗauka domin ilmantar da waɗannan yara malamai ne waɗanda dama suke aikin malanta a waɗansu makarantu ko kuma ku ina kuka samu naku malaman
duka malaman da suke suna da namu na nan da nan kuma masu yin suke wannan makarantu
eh suke da horar su malanta domin ka san galibi a Najeriya zan ce musamman mutane sukan sa ƴaƴansu a makarantu masu zaman kansu ne sabili da rashin ingancin harkokin ilimi a makarantun gwamnati ya zama da su da dama sai ka ga kamar idan aka je jarabawar kammala makaranta misali kasancewa makarantar ku ta primary ce in za su shiga secondary dole sai sun rubuta jarabawar shiga secondary to yaran nan 300 da kuka yayi ya kuka ga hazaka su ko kuma fice da suka yi musamman a lokacin da suka rubuta jarabawar shiga secondary nan ya za ku iya kwatanta su da sauran sakamakon jarabawan waɗanda suke ko dai makarantu masu zaman kansu ko kuma makarantun gwamnati duk da yake dai kamar yadda kowa ya sani an yi fama da rashin ci gaba da harkokin ilmantarwa a jihar Borno sakamakon waɗannan tashin hankali to da wannan batun zamu tashi mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana sai ku kasance tare da mu yanzu a madadin bakon namu barista Zannabukar Mustafa da ya samu lambar yabo domin ilmantar da kananan yara da suka rasa iyayensu sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram da kuma Salama Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakai.
Da haka ne kuma ka zo ga labarai a takaice.
To a takaice an kashe sojojin Amurka na musamman uku da sojojin jamhuriyar Nijar biyar an kuma raunata wasu biyu bayan da aka kai musu hari a jiya Laraba yayin da suke sintiri a yankin kudu maso yammacin kasar Nijar rundunar sojan Amurka da ke a nahiyar Afirka ta ce an kai harin ne a kusa da kan iyakar kasar Mali da Nijar mai nisan kusan tazarar kilomita 190 daga arewacin babban birnin Nijar wato Yamai Lauyan budurwar ɗan bindigar da ya kashe mutane a birnin Las Vegas na nan Amurka, Stephen Paddock, ya ce matar ba ta da masaniyar cewa Paddock yana kitsa aikata wato ta'addanci. Budurwar ɗan bindigar mai suna Marilo Danley ta kwashe tsawon ranar jiya Laraba tana amsa tambayoyin jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI a birnin Los Angeles bayan ta dawo Amurka daga tafiyar da ta yi ƙasar Philippines. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya bayyana cikakkiyar amincewarsa da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson sa'o'i bayan bullar wani labari da ya warwatsa a duniya mai suna mai cewa akwai takun saka tsakanin shugabannin biyu.
Masu sauraro da kuma kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma dan anjima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi. Wato bakwai kenan agogon Ghana zamu zo muku da wani sabon shirin amma idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel Leta ne gabatar da shirin. Da kuma Solomon Abu da ya hada mana shirin sai kuma injiniyan mu Jimmy da daidaita mana sautukan. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Mahmud Lalo ke cewa sai mun hadu a shirin mu na hantsi.